والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قبل قراتم من أن الكتاب يكون مختصر الأفضل وأن الله سبحانه عبد الرحمن الأفضل يرجع وما في مذهب الإمام مالك ابن أنس ومذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. اليوم إن شاء الله تعالى za mu tashi daga darasi na 11 wanda zai yi magana dangane da jinin al'ada. Wala yake faslun fil hayd, fasali wanda zai yi magana akan jinin al'ada ko jinin haila wanda mata suke fitarwa. Kalman al-hayd malamai sun yi ta fassare-fassare, amma karshe abinda suka dunkule suka faɗa abinda yake nufi da al'ada haila shine jinin da yake fitowa wa mata ba lokacin haihuwa ba, kuma ba a dalilin ciwo ba. Jini ne na ɗabi'a wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsora mu. To, fitan wannan jini kuma yana taimaka muku wajen samun lafiya da ingancin jikinsu. Ba lalle ne a samu mace tana fitar da wannan jini koyaushe ba, kamar yadda yake za a iya samun matan da ba ta jinin al'ada kwata-kwata. Amma ka ce wanda ba ta jinin al'ada kwata-kwata, to ba mamaki zai iya zamo mata wata cuta daban, wato wani ciwo daban. Saboda haka fitan jinin al'ada haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara domin saboda mata su samu sauki su kuma samu lafiyar jikinsu. To, akwai hukunce-hukunce da dama wanda suka jeru akan fitan wannan jini, kamar yadda malam zai nuna bayani. Yace wan nisa'u, mata da kuke gani sun kasu kamar gida uku. Mubtada'atun, akwai wanda ta fara jinin al'ada wanda bata san komai ba, jininta na farko kenan ko fara al'adar ta kenan. Wa mubtada, da kuma wanda ta saba, ita ta yi shekara da shekaru tana jini. Saboda haka ta san yadda jinin yake da lokacin da yake fitowa ko watan ko kuma yanayin jinin. Wa hamil, da mai ciki, yana iya yiwuwa samun mai ciki ita ma ta zubar da jini. To, jinin sannan kamar yadda malam zai kawo mana bayani, shi ma jinin al'ada ne, duk da kasancewa waɗansu suna ganin ba jinin al'ada ba ne, jinin da mace idan tana da ciki take fitarwa. Ala ayyi halin, malam ya kawo mata guda uku ko kuma ya kasa mata gida uku. Kashi na farko wanda ta fara jini, kashi na biyu wanda ta saba, kashi na uku su ne waɗanda suke da ciki. To, za mu ga bayanin kamar haka. Wa aktarul haidi lil mubtada'ati 15 yawma, mafiya yawan kwanakin haila ga matan da ta fara haila kwana 15 ne. To, wannan ya riga ya bayanin hukuncinta a takaice. Amma a kwana 15 ɗin idan ka je bincike domin ka samu dalili kai tsaye, sai ya tabbatar da kwana 15 ba. Da dai lissafi ne da waɗansu ɗabi'u ko yanayi, sai ya kasa wata kashi biyu, mace za ta iya yin jinin al'ada na kwana 15. Saboda haka wanda ta fara jinin al'ada ita ba za a ce ga yawan kwanakinta ba, sai inda jinin ya tsaya. Kuma duk yadda za a yi jinin ba zai wuce kwana 15 ba, kamar yadda malai ke bayani. Amma wajen waɗansu malamai a jinin al'ada bai kai kwana 15 ba, ko dai kwana 6 ne ko kwana 7. Saboda hadisin Hamna bintu Ja'ad, lokacin da ta zo wajen Annabi tana masa bayanin jinin istihada, shine jinin ciwo, jinin da yake ya wuce ka'ida, ba ta iya bambantawa. Sai manzo Allah ya ce, a ai wannan abu ne mai sauki, idan wata ya zo ki yi jini na kwana 6 ko kwana 7, sai ya tsaya. Kwana 6 ko kwana 7 shi ne ba za ki yi sallah ba, ba za ki yi dawashi ba, mijinki ba zai sadu da ke ba, ba za ki yi azumi ba, saboda kina cikin jini. Ana wuce kwana 6 ko kwana 7, wato kwanaki 23 ko kuma 24 za ki yi tsarki, kuma za ki aikata komai da komai. Ko da jinin yana fita, sai dai abinda ake so shi ne kowace sallah idan za ki yi mata Allah. Kuma da hali salloli guda biyu ki muku wanka salloli guda biyu ki muku wanka sai manzo Allah ya bayyana shi yasa wannan littafi ya tafi akan cewa yawan kwanakin haila kwanaki 15 wasu malamai kuma sun tafi akan cewa yawan kwanakin haila kwanaki 7 ko 7 kamar yadda wannan hadisi ya ambata kina fata mun gani na'am saboda haka matan da ta fara jinin al'ada to ita za ta yi amfani ne da inda ya tsaya mata ni kuma na ga goyon bayan kwanaki 6 ko 7 cewa ba za ta wuce haka ba walil mutada ita kuma wanda ta saba adatuha al'adanta wannan kuma hukunci haka yake a wajen dukkan malamai amma mace ba za ta kasance mai al'ada ba sai akalla ta yi haila kamar 5 ko 10 sannan za ta samu matsaya cewa yana mata kwanaki kaza to wannan shi ne ainihin tsarin kwanakin ta na jinin al'ada to amma ana iya samun matsala fahimta ma da bi hadin idan jini ya zance da ita za da salata da ayyami sai ta fara kwanaki 3 ana kiransa kwanakin ayyamin istidha ka saba tana jinin al'ada kwanaki 3 to da kwana 3 ya zo sai jini bai yanke ba shine mai mala yace to za ta kara kwana 3 tunda kun ga ai kwanaki 3 da take asalin al'adanta bai kai yawan kwanakin da aka ambata ba ko da cikin hadisi ga matabar wannan littafi da waɗansu malamai su suna da fahimtar cewa duk mace mai jinin al'ada na kwanaki kaza idan jini ya zo kwanakin da ta saba al'ada bai yanke ba to za ta yi ta ƙara kwana 3 ne har sai ta dangana da 15 ba za ta wuce 15 saboda haka idan jinin ta kwanaki 10 yake yi da ya zo sai bai tsaya ba kwana 10 kwana nawa za ta ƙara sai ta ƙara kwana 3 to sai jinin bai yanke ba idan ta ƙara kwana 3 ya zama nawa ya zama 13 sai jinin kuma bai yanke ba sai ta sake ƙara kwana nawa ta ƙara kwana nawa kwana 2 ko kwana 3 in ta ƙara kwana 3 zai waye gari ya zama 16 kuma duk cikin malamai ba wanda yake jinin al'ada kwana 16 saboda haka idan ta yi kwana 13 bai ɗauke ba sai ta ƙara kwana 2 ta ciki ta ya zama 15 kenan in kuma 14 ne ta tsaya bai ɗauke ba sai ta ƙara kwana nawa kwana 1 don ya zama kwana 15 ga mazhabar wannan littafi da sauran madaukar littafi amma ga mazhabar wancan hadisi na Hanna bint Jahsh idan mace ta yi kwana 3 bai ɗauke ba sai ta ƙara kwana 3 idan bai ɗauke ba to sai ta yi tsarki kawai ta kama sallah ina fata an gane bambanci su kenan abin da yasa ba zan kawo maganganun malamai da yawa ba domin saboda mu gane wanne ne za mu kama mu rike mu yi aiki da shi don kada a ruɗe malam su jawi 15 yawma yace za ta yi ta ƙara kwana 3 ita wanda take da al'adar jini ko wanda ta saba matukan bai ketare kwanaki 15 ba to biyu kenan sai na uku walil hamil ita kuma mai ciki ba da salama da yaki bayan watanni 3 za ta iya yin jinin al'ada na kamfata a karayoma za ta iya yi na kwanaki 15 wa da hau hada makamancin kwana 15 shi ne kamar kwana 20 wa ba da sai ta fi aikurin idan tana da watanni 6 kuma cikin yana da wata 6 za ta iya jinin al'ada na 20 kwanaki 20 wa na hau hada makamanta haka shi ne kamar 25 bayan da ka fadin idan jini ya yanke to wannan wani hukunci ne zai bayani nan da ya tabbatar mana da cewa ana iya samun mai ciki da jinin al'ada sai dai abin da ya tabbata a bincike shi ne mai ciki ba ta al'ada mai ciki ba ta al'ada ke sa malamai da dama abin da suka rubuta cikin littafan su inda bai ciki ya gwada mai ciki ba ta al'ada to abin da ta gani jinin matsala ne kawai ba zai hana ta yin komai ba har Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yake cewa ai rashin ginin al'adar ne ke yake tabbatar da cewa ta faru ciki kuma wannan haka ne duk duniya in mace ta yi al'ada to alama mace ta yi ciki take shi yasa mata su kan gane ɗaukar cikin su ne ɗauke hanya lokacin babu wani bincike da wani ko da jini ko menene in lokacin al'adar da ya yi bai zo ba sai ya wuce to sai ta fara cewa wata ɗaya kenan jama'a cikin ta yana da wata nawa wata ɗaya kuma haka za ta yi ta tafiya har cikin ya bayyana ga mata don haka abinda al-istiqra ya tabbatar shi ne mace mai ciki ba ta jinin al'ada jinin da ta gani jinin ciwo ne don kaga anan ya ce mai ciki za ta yi jini na kwanaki 20 in cikin yana da wata kida za ta yi kwana 20-25 to in cikin yana da wata 9 za ta yi jinin al'ada kwana 30 kenan alhali mace lokacin da take da cikin wata 9 idan ka ga jini dab da haihuwa kwana ɗaya ko kwana biyu malamai suka ce hukuncin wannan jini jinin biki ne amma in ya zo a tsakiya wata biyu wata uku wata hudu wata shida to akwai matsala ko cikin yana kokarin lalacewa ko kuma tana da cuta shi ne sai a ji a nema mata magani wata cikin ƙarshe lalace ya zuba wata kuma ta sha wahala sannan ya miƙe amma tabbas mace mai ciki ba ta jinin al'ada sai dai jinin ciwo wanda shi ne to idan ya zama ce mace tana da al'adanta na yin jinin al'ada ko kuma jinin haila kwana uku ko kwana biyar to da tabbas sai kwana biyu sai dai jinin ya yanke to menene hukuncinta ko kuma jini yana yayyanke shi ne da bayin ta tafa a dan idan jini ya yayyanke kuma akwai bambanci tsakanin ya yanke da kuma yayyanke idan ya yanke to bai yi ya dauke kenan saboda haka ba dole ne matan da suke jinin haila kwanaki uku a kowane lokaci sai ta tafiya a haka ba yana iya yiwuwa ya rabu yana iya yiwuwa ya kawo amma dai normal lissafi wanda za ka yi amfani da shi shi ne kwanaki wanda ta saba yin jinin haila a cikinsu don an samu rage shi kenan don an samu kari shi ma shi kenan don abu ne mai sauki amma jinin da zai zo yau gobe ya ɗauke jibi ko gata ya sake dawowa citta ko cittata ya ɗauke haka za a yi ta tafiya to wannan hukuncinta shi ne malai yake lafakat ayyamahu hadda su kammila adada sai ta cika ya ko kuma ta haɗa kwanakin har sai ta cika al'adanta shi ne yawan kwanakin da ta saba tana jinin haila ta saba tana yin kwana uku da ya zo kwana ɗaya sai ya ɗauke bayan kwana biyu sai ya dawo sai ya yi kwana ɗaya to sai ta haɗa waccan ɗayan da wannan ɗayan don samu kwana biyu ke idan ya ɗauke daga baya sake dawo ya yi mata na kwana ɗaya to sai ta ɗauki wancan ɗayan sai ta haɗa da waɗancan biyun don samu kwana uku kenan to amma kuma a tsakani mace za ta yi wanka kuma za ta yi sallah shi yasa rikicin jinin al'ada ko hukuncin ka wani abu ne wanda yake da rikici kwarai da gaske ولا يحل للحائض تو ما لا يرجع لهم بياني كنت نسمو في آية واسكة صفامة أبونا الله سبحانه من مقوم آية إن كفا آية سابر تاغم مكانا كينا ذاك شبوت مكانا تكون تو حكا يعني كده جي فما سوف كم صفامة ولا نسل لتفهم ما باب وفما با آية ما لا من ذلك كلام تجد في شيء كي ما كده لوجي كذا زوا وجي كذا ما كان تاتاري لوجي كذا زوا وجي كذا ما كان تاتاري كم ما كان لجيا هذا كي ما كده تو أنا بكون شيء كده تو أما أتكلم أبين المعلومة كتبي أكاي فين ما جنجا تكي فيني فيني يكذب فينا يين كي وا يدعو كي يدعو يدعو كي يدعو وأبين ده كتبي فين ألو كتبي ده فيني يرو tana cikin jinin al'ada za ta ba sallah da azumi har gurgudun lissafin yadda ta saba jinin haila lokacin da jini ya dauke to za ta yi wanka ta yi sallah abinta ina fata an gani tun wannan shi ya dauke wala yahillu lil haid bai halatta kai mai haila salatin ta yi sallah wace mai haila tana sallah ne ba ta sallah duk wanda yake mutum mai haila za ta yi sallah to wannan ya zo da wani ra'ayi wanda yake malaman musulunci ba kai ba kuma yanzu akwai masu cewa mace mai haila za ta yi sallah to ko da ta yi sallah ta yi dungure ne kuma ba ta azumi amma za ta biya azumi ba za ta biya sallah ba saboda me saboda hadisin Amra lokacin da ta zo ta samu nana Aisha Allah ki kare ta da shi tana mata tambaya tace yaya za a yi wace mai jinin al'ada ita ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba sai eh haka muke a zamanin annabi idan muna jinin al'ada ba mu sallah ba mu azumi amma kuma muka biya azumi kuma ba a ce mana bi ba mana umarni da mu biya sallah ba adai tambayan sai ta ce ah ma balul haid sakadi soma wala takdi sala me yasa mai jinin al'ada ko mai jinin haila za ka biya azumi idan jinin ya dauke amma ba za ka biya sallah ba ya wannan tambayan da kika yi kina son ki canza wani hukunci ne bayan annabi ko kina son ki kawo rudani ne eh saboda haka mu abin da muke yi kenan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ake yi har manzo Allah ya bar duniya lokacin da muke jinin al'ada ba za mu yi sallah ba ba za mu yi azumi ba amma idan jinin ya dauke za mu biya azumi ba za mu biya sallah ba saboda haka malamai sun ta bayanan cewa lallai abin da ya tabbata kenan a yanzu idan wani ya zo ya ce maka mace mai jinin al'ada za ta yi sallah kuma za ta yi azumi kaga ba magana biya kenan to wannan babban hatsari ne babban hatsari ne saboda bai yarda da hadisan manzon Allah bane shi yasa ya faɗa maka wannan hukunci Allah ya kauta faran ma da ya ambata mana abubuwa guda biyu ko salatun sallah wala saumun ko azumi sannan ya kara da cewa wala qawaqum mace mai jinin al'ada ba za ta yi tawafi ba saboda lokacin da annabi ya tafi aikin haji na ban kwana da shi da na al'ali da Allah ya kare ta da ita sai jinin al'ada ya karyo mata kafin a zo a yi tawafi sai manzo Allah ya ce ki zauna mu za mu jira ki kawo ki ba za ki ba wala ki tawafi ba tun da baki da sarki yasa aka ce to wannan ya tabbatar da cewa mace mai jinin al'ada ko da ta tafi aikin haji ba za ta je ta yi tawafi ba amma mai yiwa wata kwanakin da za ka yi kaɗan ne kuma yawan kwanakin da za ka yi yawan kwanakin da ka saba yin haila kenan a cikin kun ga har za ka dawo ba ta yi tawafi ba ga ɗakin ka ba kenan sai malamai suka ce a'a a lokacin da za a yi tawafin qudum kana cikin al'ada ba za ka yi ba lokacin da za a yi tawafin ibada na farilla bayan wato arfa kenan tawafin ranar sallah ba za ta yi ba amma lokacin da ka zo tafiya to shi kenan ko da jini bai dauke ba sai ta yi kundugu idan ta yi damara sai ta je ta yi tawafin ba a lokacin da ba dan kuma ta ba ta yin wannan damara sai ga jini yana da tafiya ko ba ba suna ba ta rashi wanda yake abin kazanta ne ba daidai ba ne wannan malamai su suka yi nazari suka ba da fatawan haka hakan ko ya taɓa faruwa ne wato akwai wani zamani ne wasu mata da suka zo aikin haji sai jinin al'ada ya shafe su da jinin al'ada ya shafe su har aka zo za a tafi ba su yi tsarki ba suka ce to kuma za ku kun goke nan ba su ga aikin kafa ba za ku tafi ko mutumin da ya je aikin haji ko kuma bai je aikin kafa ba ya ba magana kamar matan da aka ce ta je kafa ne bata ga kafa ba ana ce masa ga shi tana ce ta bata gani ba aka ji ta aka abun nan aka manna hannunta jikin aikin kafa duk da aka yi tabbata kai shi ba dai taji ta taba to wannan matan ne zaka ce mata kenan Allah ya kauta to shine sai mata suka ce gaskiya ba zai yi ba mu zo ka ba a ce ba mu ga dakin ka ba ya kamata a zauna a tattauna shine aka tara malamai aka ce malamai su tattauna kowa ya kawo fahimtar sa kowa ya kawo fahimtar sa karshe ne sai suka yi ittifaki akan cewa tunda waɗannan sun fada cikin lalura kuma wanda suka kama hanya suka tafi gaidin su ba sa ran da ba su dawo ba saboda akwai mutanen da suke zuwa daga nisan duniya shine suka ce a zarura tubihul mahzura tunda lalura tana halatta abinda aka hana waɗannan mata su yi kunzugu su zo su yi dawaki da ɗakin kaza wannan kuwa ya faru ne bayan annabi ba zamani annabi ba ne zamanin manzo Allah da ya tina na Aisha kada ta yi wannan dawaki duk mata ma an hana su dawaki amma kafin manzo Allah ya far ainihin Makka da kusan dukan su sun samu dama sun yi sarki kuma sun yi dawaki su to kaga wannan matsala ba ta taso ba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai bayan annabi aka samu wannan ke sa malamai suka ce su yi kundugu idan sun yi damala zo ki daki da dawa sun su ga dakin kaba sun suka yi dawa da dakin kaba maganar sallah kan ba za su yi ba abin da zaka ce su yi dawa saboda lalurar da ke kare da su sai su kama hanya su tafi garin su koda ko bangon duniya ne ana kyauta zaton Allah tabaraka wataala zai musu rangwame saboda lalurar da suka fada shi to da haka ake bada fatawa amma ba kowa da kowa ke kira ba irin wannan guri kun dalka dauka cewa ka dan haddace ahalarin ka bari a kira ka a in ne ka haddace ahalarin ka ne aka kira ka kai kan zaka ce a kafam tunda yake la yahillu lil ha'il wa alatta ka mai haila abinda zaka kawo wannan nafi ka ce salatun wala sawmun wala tawaf kai an zaka bayar amma idan ka fada da karatun ka fada da bitikin to nan ne za a samu manduha za a samu mafita ai bayani saboda haka sai suka ce to za ta iya yin tawafi amma ban da sallah kusan bayan an gama tawafi akwai sallar nafila alkhairi ko kuma in lokacin sallar farilla ne za a tsaya a yi sallar farilla ba ka ce a ke tsawon lokaci a dakin kaba za ka wata mata idan suka je dakin kaba sai ga ana tawafi ana tawafi ana sallar su sai su tsaya a yi to waɗannan mata akan kaddara cewa mata ne masu lalura amma ba za a mai da masallaci kuma kawai mace sun tana kusa ya addu'a ta ce bari ta samu hanya ta cikin masallaci ta je ta zauna kuma da jinin al'ada a cikin ta ba kamar yadda malam zai faɗa mana mace mai al'ada an hana ta zama a cikin masallaci saboda me saboda kada ta bata masallaci shine dalilin saboda kada ta bata masallaci wala masu mushafin ko shafan littafin alqur'ani wanda ya haɗa mace mai al'ada da mace mai janaba hukuncin su daya a wannan amma abin da malamai suka ce shine mai janaba shine ma in za a hana shi taɓa Qur'ani za a hana shi domin zai iya yin wanka amma mace mai haila ita wannan idan ka hana ta kuma tana koyon karatu to matsala ne shi yasa idan akwai kwaba ko akwai wani abu lokacin da za ka tafi makaranta ko wani abu makamancin wannan wasu malamai suna ganin za ta iya ɗaukar Qur'ani tun da haila ba hannun ta yake ba sai lokacin da ya ɗauke da bambanci da jinawa wala da kolo masjidin ko shigan wani masallaci saboda haka ba za ta shiga masallaci ba wa alaiha kada usumi duna sala za ta biya azumi amma ban da sallah kamar yadda muke bayani to sai dai akwai abu guda ne da bai kawo ba shine ba a sakin mace a lokacin da take cikin jinin haila sakin mace a lokacin da take jinin haila haramun ne saboda Abdullahi dan Umar ya taɓa sake annabi ya sake mai da ita dole saboda ka haramun ne mutum ya sake matar sa tana cikin jinin al'ada wannan ana kiransa as-salatul bidi sakin bidi a to idan mutum ya sake matar sa tana cikin jinin al'ada saki ya yi ko bai ba sai inda malamai suka tattauna kenan wasu sun tafi a kan cewa tun da sakin haramun ne idan ya yi bai ba wasu suna ganin tun da sakin bidi'a ne to idan ya yi bai ba tunda bidi'a kan ai lalataccen abu ne to amma jumhurul ulama sun tafi a kan cewa duk mutumin da ya sake matarsa tana cikin jinin al'ada ya aikata haramun kuma ya yi bidi'a kuma saki ya tabbata yasa ina jin mamakin mutanen yanzu saboda tsaban son arha kawai mutum sai ya sake matarsa saboda saɓani ya faru tsakanin bayan ya sake da kuma zuwa ce bai kamata ka yi haka ba ko kuma ya shiga damuwa da kuma ka ga zai na jin malamai yana ce ai ni na take ta bawan tana cikin jinin al'ada ba sai na take ta wato don ka baki fatawa kake babu take ta yasa ni duk mutumin da ya zo mun da irin wannan rikici to zan daga rikita shi don babu wani kwarai da gaske gaskiya don duk mutane da suke yawan take danganci a tsari kamata a inda ka take ka take ka amma kafin ka take akwai matakan da ya kamata wani lokaci in an zo an bi matakai fa ba su hakaman min ahliha ko hakaman min ahli wa hakaman min ahlihi idan an dauko alkali daga cikin mutanen ka ko alkali daga cikin mutanen ka ko yan uwa wanda suka zo suka zauna karke zaka ji dan uwanka ne ma da kansa zai ce kai ina ganin wannan aure ka take ta kawai to a lokacin da aka yi wannan sai ka take ta a rubu lafiya kaga ba wanda ransa zai fashi amma an kai kiran ya hayaniya ka take ta bayan ka take ta daga baya kuma ka zo ka tautaya sai ta ce ai tana cikin jinin al'ada wata matan ma ƙarya za ta yi sai kuma ku zo kuna ta bin mutane gidajen su ana sallama sai ga mutum kulkul ya ta zo ya same ka tun kafin ka tafi daga inda kake abin nan saboda yayi da cikin rudani yana zan ka faɗa masa hukunci ya je ya ce ai wani ne yake mun ka da man wallafaka ala nafsihi nufiha alayhi duk wanda ya rikita wa kansa lissafi sai ya rikita masa shi yasa duk mutumin da yake yawan saki zai fada cikin irin waɗannan abubuwa kuma Allah in ya fada zai shiga cikin mawuyacin hali da wanda zai zo ya ce na sake ki a sake abin da ya ce na sake kara miki a sake taba ki ya ce na sake kara miki ba ya yi uku ba sai ya zo ya fi kwatawan da ake cewa uku lokaci guda ɗaya ne amma shi fa kan kansa hankali suka kwanta ba sai zai yana tafi sai ya fi kaman kan malamai guda goma shi dai abin da yake so ya samu kaman guda takwas ko tara su ce ka je kawai ka ci gaba da zaman auren ka to amma a wajen mutane kuma bayan ya zauna ya yi zaman auren wani abu yana faruwa sai ka ji wani ya ce haba lafiya mutum ya sake matarsa sake uku su ci gaba da zama a ce za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali ba zai taɓa yi ba ana ganin yaran ka sun yi barna sai ya ce haba haba da Allah ya hana saki uku ya ce ba za ta illu la umin ba adu hatta tanfi azau jambaina ya ci gaba da zama da ita haka to kaga dole irin waɗannan shubuha sai ka kaushe in ba haka ba bakunan mutane sai ya kama ka tun farko ka ji tsari ka bi tsari idan za ka yi saki ka yi kamar yadda manzon Allah ya karanta mun ka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali don haka mutum ya sake matarsa a lokacin da take cikin jinin al'ada haramun kuma wannan sake sakin gida ne jamhurul ulama suka ce saki ya tabbata na sai dai akwai wani sassauci da aka yi wa mata a lokacin da suke cikin jinin haila wa qira'atuha ja'iza aka ce karatun mace ya halarta to dalilin da yasa waɗanda suka ce mace tana iya ɗaukar alƙur'ani a lokacin da take koyon karatu kuma take cikin jinin haila suka ce dalilin su shine wannan sassaucin da aka yi tunda an ce wa qira'atuha ja'iza karatun ka ya halarta da wannan littafi ba ya tabbatar da haka wala yahillu li zawjiha sai dai bai halarta ga mijin da farjuha ya tafi da ita shi ma wannan yana daga cikin haramu kuma shine na ƙarshe daga cikin abin da ya ambata wala ma baina qurratiha wa rukbatiha ko kuma tsakanin cibinta da ainihin gwiwarinta me yasa ya ambaci tsakanin cibi da gwiwa saboda hadisin nan na Aisha Allah ki kare ta da ita kace idan muna cikin jinin haila manzo Allah ya kama mana umurni mu yi tamara sosai mu daure tsakanin cibi da gwiwoyi shike nan sai mu kwanta tare da shi ko kuma mu zauna mu yi wasa tare da shi yasa malamai da yawa cikin masabar malikiya suka ce to wannan ya gwada tsakanin cibi da gwiwa haramun ne to mace ta yi tamara da nuka da wata zarfafiya ta sa a zarfafi amma lokacin da mace take cikin jinin al'ada mutum ya sadu da ita haramun ne يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فبراك حرام أن يمكن يسابد إيال سألوك عند تكيت كنت من الآية إمام النووي الله كتار يتاريه يتدم كمين دي حالة أصابد مجي ألوك عند تكيت كنت من الآية فيايد يأغر مسلنجي دون الله ينأتي حرام أن يكيت مكانا فيه halal ne Allah ta'ala shi ne halitta shi ne ubangiji ya ce haramun ne kai kuma da aka halitte ka kai ma kana gadarar kai ma Allah ne kake ya halitta ina ba dan gani saboda ka yace hadari ne yace amma mutumin da aka samu ya kuskure ya samu da iyalinsa a lokacin da take cikin jirin al'ada yana yin yawa bata faɗa masa ba sai daga baya to wannan ya aikata babban laifi shi ma duk da kasancewa bai sani ba in yana so ya kuɓuta daga wannan laifi shi ne sai ya yi sadaka da kwatankwacin dinare guda ɗaya kwatankwacin dinare guda ɗaya kuwa yana jin wajen 20,000 da wani abu ne saboda haka sai mutum ya yi sadaka da wannan don hadisi ya ce ya tasaddaqu bi dinarin aw bi nisfi dinar sai 20,000 da wani abu ko 10,000 wasu malamai kuma suka ce akwai bambanci tsakanin 20,000 da 10,000 wato ta zo ta faɗa masa cewa tana cikin jinin al'ada ko tana cikin jinin haila amma garin yaya sai ya sadu da ita to wannan tunda akwai masaniya kuma akwai mantuwa ne ko mene ko kuskure ne ko gafala ne wannan shi zai bada sadakan 20,000 wannan shi ne kafara amma mutumin da bai sani ba ko ita ba bata sani ba mai yiwuwa daman yarinya ce sabi shiga ko kuma sabuwar musulunta ce wannan aka gane an yi kuskure shi da za a ba da 10,000 ko 10,000 sai idan mutum ya yi haka ya yi kafara in ya je la'ira ba za a kama shi da laifi ba amma ba haka ba to zai fada karkashin wannan aya ba ta filin ne za a fil mahidi wala tafahu kunna hatta yakun kada ku sadu da su sai sun yi tsarki sarkin nan kuma aka ce tsarki ruwa shi ne ba sai sun yi wanka ko da yake akwai ruwaya cikin mawaƙa wanda ta gwada cewa in dai za ta yi sallah kuma lokaci ya koya to ita ma ba ta dama ta yi kemama tana iya yin kemama jinin al'adanta ya ɗauke to ba ta samu ruwa mai ɗan tubi wanda za ta yi wanka ya shi ba da shi kuma lokacin sallah bai fito sai ta yi kemama ta yi sallah kamar yadda aka ba ta dama wanda ya janaba ya yi kemama ya yi sallah to amma za ta yi kemama mijin ta ya sadu da ita to wannan muhallin ne da bai da lokaci malamai sun tattauna a tsakanin da yawa su suna ganin sai ka yi tsarki kuma sai ka yi wanka gaba ɗaya tunda Allah ta'ala ya ce wala taqrabu kunna kada ku sadu da su dun wala taqrabu kunna ana fassara shi ne da saduwa ba wai kwanta ba tunda ya halatta mutum tana cikin jinin al'ada mutum ya kwanta da ita ya ci abinci da ita ko ya yi wasa da ita ko menene abinda kawai aka hana shi ne kamar yadda hadisi ya ce illan nika sai saduwa ga musamman inda kuma kowa ya ga yanzu Allah shi mutum ya ce wala ma baina surati ha wa rukbatai ha hatta tattafila yace har sai tayi wanka tukuna idan tayi wanka sannan mijinta zai sadu da ita kamar yadda malai ya bayani kuma wannan shi ne bayani kamar yadda muka tabbata tunda annabi ya ce isma'u kulli shay annabi ya ce ku yi ko menene amma illan nika banda saduwa da ita wannan shine fasaran wala taqrabu kunna hatta yakfurna fa idza tatahharna fa tuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin to wannan ke mu kara ne ko mu daya a yi gaba kullun nifas ko da ke nifas ba da yawa a gurguje jinin haihuwa والنفاس كالحي في من إيه ما لا يتي جنين حي هو كمن جنين حي لا لي وجن حن الرسا شوف كل شيء فدين سيدي وأكثره 60 يوم في مجيء يوم فانا كيم سا فانا 60 هذا جوا نم فانا 60 جن لما جاء أم بجيء في ما بابه إن كتب جن حديثي هذين دي تبقى تأجيم حديثي na ummu kalma Allah ya kare ta da ita da aka tambaye ta jinin haihuwa bai take kwana 40 sai inda ake samun bambanci kina shi yasa mun kuma a karatun da muke yi ko a binciken da muke yi shi ne idan yanzu kai a yanzu muka faɗi abu sai muka ɗauko muka samu ya yi sha bamban da wanda ya faɗi shi shekara ɗari shi ya faɗi nasa daban to nasu za mu fi ɗaukawa kan haka duk gaba da gaban ta ba shi yasa aka ce a girma mu masu shekaru da masu kurkura ba sai ba ka ce a girma masu don abin da yake babu nassi karara na Qur'ani ko na hadisi to kai kana iya fahimtar wani abu ni ma ina iya fahimtar wani abu
to amma ba duk wanda mun kira mu ba sai mun bincike na magabatan kwari wanda suka shuke sai inda yake samun bambanci kenan matar annabi ita da kanta take jinin aikowa kwana 40 to kaga duk wanda yake kwana 50 ne ko ba za ta kira ba na matan annabi za ka dauka ko na wani inda yake samun bambanci kenan amma akwai wadanda yake da yawa sun ce kwana 50 ne amma da aka tambaye su suka ce to su dai babu wani dalili mai karfi aka ce musu to hadisin nana ummu salma ba sai ce kwana 40 ne sai suka ce eh shi din ma ba wai yake iyakacin sa kwana 40 bane to amma ko da bai ce iyakacin sa kwana 40 bane sun da dai amma da tambaya ne take kwana 40 ne to na ta shi ne ya kamata a sanya shi a gaba a yi aiki da shi to amma kafin ka samu mace ma ta kai kwanaki 40 din yana da wahala mafi karanci shine lokacin da ta haihu ta zubar da jini kamar yadda yake mace mai haila mafi karancin hailar da shine ta zubar da jini lokaci guda a cikin minti daya wata za ta zubar da jini kuma ta yi al'adar ta na watan kenan sai wani to haka ma mai jinin haihuwa idan ta haihu jini ya zuba yana zuba shi kenan ko ta ya dauke kenan ba zai sake zuwa ba kuma sai idan ta fada cikin haila ko kuma ta sake yin ciki da idan za ta haihu to don haka wa karhu fituna yawman anan ya fadi kwanaki ainihin 50 amma a hadisin na ummu salma Allah ya tsare ya dace ta ce kwana 40 ba idan ka fa'a din qablaha idan jini ya yanke kafin madannan kwanaki su kare walau fi yawmil bilada ko a ranar da mace ta haihu ne idan ta tsala sai ta yi wanka wa sallar kai salla idan mijinta zai tafi da ita shike nan a ranar da ta haihu kenan sai ke kuma yana da wahala fa idza awada atin idan jini ya sake dawowa fa in kana bainakum wa kanta da shi yawman idan a tsakanin su akwai kwanaki 15 fa aksar ko fiye da haka kana sani haiba wala yake na biyu din ya zama jinin al'ada idan mun tambayoyin da zaka ji mata suke yawan yi kenan mace za ta haihu ta zubar da jini na kwanaki 4 ko 5 sai jini ya dauke idan jini ya dauke sai ya wanka sai komai bayan kwana 2 ko kwana 3 sai jinin kuma ya sake dawowa to malam ya gwada cewa idan gap din bai kai kwana 15 ba to jinin bai sake dawowa zai jinin haihuwa ne amma in ya kai kwana 15 an samu rabin wata kuto to abin da ya zo mata jinin haila ne ina ba ta gani to saboda haka dole a tsaya a bambanta tsakanin wannan abubuwa sai dai abin da mafiya yawa malamai suka tafi a kai akwai waɗansu alamu da suke cewa yana da kyau kai kokari a tabbatar da su domin mata su samu sauki yanzu saboda ciyaciyar da yake da magungunan da ake sha da irin abinci iri daban-daban organic foods da menene fast foods da sauran duk su riga sun gurɓata al'amura shi yasa za ka ji yanayin jikin dukkanin mutane ma babu lafiya saboda kusan duk abin da kake ci sai ka samu akwai wani chemical a ciki duk abin da mutum yake ci ko kake sa wanda da ba su san wannan ba yau da mutanen da suka fi mu ingancin lafiya a kan yanzu to akwai waɗansu alamu da malamai suka ambata mace in ta fada irin wannan rikici cikin jinin haila ko jinin haihuwa to ta yi kokari ta kiyaye zan ambace su bayan na kammala karin wannan wa illa dumma ila al-awwal wa kana min tamamin nifaq in bai kai kwanaki 15 ba sai ta hada da farko ya zama shi kuma mace ne kina in an samu kwana 15 tsakani to jinin haila ne ya sabo to da wannan ne da mu kike fassara ba tsakanin jini da jini a samu kwana 15 in an samu kwana 15 to wancan da ban ne wannan da ban ko ce ku da ne jinin istihada wanda a nan kike yi bayani ba amma yayin ikawa shine duk wani da jinin hailan da ya wuce hankali ya zama na ciwo duk wanda jinin haihuwanta ya wuce na ya wuce hankali to ya zama ciwo a wancan fassara duk wanda jinin hailan da ya wuce kwana 15 kamar yadda malamin ya faɗa don kuma ka dauko hadisi duk wanda jinin hailan da ya wuce kwana 7 takwas ka to ya zama ciwo duk wanda jinin haihuwanta ya wuce kwana 16 ya zama ciwo a fassara mana a fasara na nan ummu kalma Allah ki kare ta da ita duk wanda dinin haihuwar da ya wuce kwana 40 ya zama ciwo to sai dai kokari ta nemi magani ko dai hana ta sallah da azumi da tawafi da duk sauran ayyukan ibada ba sai dai kowace sallah ana son sai albala kowace sallah idan da hari sallan azhar da al'asr sai wanka sallan maghriba da isha sai muku wanka sallan asuba sai muku wanka kamar yadda ya tabbata shi sai muku wanka kamar yadda ya tabbata shi wani hadisi wannan idan da hali kenan in babu matsala amma ba ka ba kowace sallah sai maka alola saboda wannan jinin ciwo din kuma wannan bai hana ayyukan ibada to sai dai ta yaya mace za ta gane cewa jinin nan na ciwo ne duk jini da aka yi bayanin sa na hukuncin shari'a to akwai alama na daukewarsa alamun nan ko guda biyu ne na farko shine akwai wani farin ruwa da yake zuba wanda yake kiransa al-farqatu al-bayda sannan na biyu akwai al-jufu bushewar inda yake fita to matukan mace ta samu ɗaya daga cikin waɗannan ta tabbatar da su sannan sai ta yi wanka to duk jinin da ya zo bayan wannan jinin matsala wannan hanya ce ta sauki gaba ɗaya إن أن سامو القصة البيضاء والجفو وتن أبوه وبجاجيو ما جتسو بدو أن نمخلوا إنا مخلوا أن نبايا سوا في دومنون إشارا كواجين أن نبايا كاري هنا بات أنغاني تو حقا ما بوشي ونجن ديكي بتا تو نما تندا سكيني أمفاني دا أو دوغا سكيني أمفاني دا أو دوغا سكيني أمفاني دا أو دوغا سكيني أما إن دي أسلين أبايتي سنا ساوا سوزا سكيني دي wani lokaci ma suka sake sawa za su sake da mefa koda ɗan kaɗan to a takaice shi ne matukan waɗannan abubuwa guda biyu sun tabbata mace ta yi wankanta sannan daga baya kuma sai jini ya zo mata to ba za ta damu da wannan jini ba ya zama na ciwo ke nan ba zai fata mata wankan da ta yi ba ba zai hana ta sallah ba ba zai hana ta wannan na farko ke nan sannan na biyu malamai suka ce duk jini wanda yake da shari'a ta ɗora hukunci a kanka kamar jinin haila to yana da wasu sifofi kamar haka ana bambanta shi da jinin ciwo ne na farko saboda jinin haila manzon Allah ya ce aswadu yuba shi jini ne baki jinin al'ada baki ne amma jinin istihada jinin ciwo shi kuma jani idan mace ta gane wannan bambanci shi ke sannan abu na biyu jinin haila za ka same shi baya daskarewa shi baya daskarewa amma kuma jinin ciwo shi yakan daskare saboda haka jinin haila a sake yake jinin ciwo kuma za ka sami shi ba a sake shi ba amma wani abin mamaki wajen fitan jinin haila shi bai fita da sauri amma jinin ciwo yana fita da sauri kaga Allah ta baraka ta Allah ya riga ya kaddara jinin haila sun da ba daskare wa yake ba da ya kamata ya fita da sauri amma ba ya fita da sauri don kaga jini yana ta fita wa mace ta ba 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 akwai matsala don jinin haila ba ya sannan kuma dadin dadawa jinin haila yana da zafi amma kuma jinin ciwo shi bai da zafi a lokacin da yake fita sannan kuma sun ce jinin haila yana da ƙarfi jinin ciwo kuma bai da shi to ya kamata a ce mata su kiyaye wadannan in suka kiyaye wadannan za su samu sauki to amma in ya kasance mace kuma ta kasa kiyayewa fa gaba daya shine sai ka dauko hadisin Hamna bint Jahsh sai ta yi al'ada na kwana shida ko kwana bakwai sauran kwanaki kuma sai ta yi aikin ibada to dama an fi samun rikici a irin wannan jini na haila jinin haihuwa shi ba a cika samun wannan rikici a cikin saboda mishi cikin sauki akan iya gane shi amma duk da haka yanzu za ka ji mata suna cewa ni bayan na yi wanka da kwanaki kaza jini ya sake zuwa to sai ki waɗannan bayanan da kuka ambata wa in yayi kama da na farko to jinin haila ne ko sauran jinin haihuwa ne idan yayi kama na biyu da ya zama gidan ciwon da ya yi tsari a ne ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya ji bakin muku har Allah ne bihamdika shada Allah ya ta'ala ta 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 ta